الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد ينقوى وإن سكري سولارينا لكما كلنا a daidai wannan lokaci muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci. A daidai wannan lokaci assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Yau da nake magana yanzu muna wato ɗaya ko biyu ga watan Rajab ne, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da 14 ga watan biyu shekara 2021. Kamar yadda duk wanda yake bibiyar wannan makaranta ya sani cewa wannan makaranta ta yi wa kanta iyaka da ka'ida, wajen cewa duk wani abu da ya fito sabo za ta tattauna shi gwargwadon abin da yake faruwa bisa ga ka'ida ta amana ta ilimi, kasancewar madalibai da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana karkashin wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Sannan mun sha fada wato ba su daye ba, tikraran wa mirara, wajen cewa abin da ya shafi wato a masalihu na ainihin wato al'umma wajen addinin su da makomar su, amana ne Allah ya dora akan wuyan malamai da daliban ilimi, wanda mun sha fada wanda ya daidai da 14 ga watan biyu wannan makaranta ta yi wa kanta iyaka, wanda mun sha fada ba so ɗaya ba cewa annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su, bai aiko su kadai ba dan su bude littafi su karanta su ja baki su fassara kawai, sai dan a'a su karantar da mutane su gyara alakar su da Allah, sannan su karantar da mutane su gyara alakar su isu. Dan mutumin da ya karanta Qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa, abinda zai ci karo da shi kenan wajen abinda ya shafi haƙoƙi na mutane da Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko annabawa da shi. A ƙarƙashin wannan ne yasa wani lokaci idan abu ya shafi addini kai tsaye sai mu magana, haka in ya shafi rayuwa musamman abin da yake da alaka da zubar da jinin al'umma sai mu magana akan shi, domin yana daga cikin banna mafi girma a doron ƙasa zubar da jinin wanda bai kamata a zubar da jininsa ba, koda wannan ko mutumin ba musulmi ba ne. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar ya yi jan hankali da kuma kashedi da ahir, har Allah ya nuna cewa mutumin da ya ba da gudunmawar rayuwar wani mutum kwaya ɗaya a doron ƙasa kamar ya raya mutanen ne gabaki ɗaya, kazalika wanda ya ba da gudunmawa wajen mutuwar wani shi kaɗai kamar ya ba da gudunmawa ne wajen mutuwan al'umma gabaki ɗayanta. Wannan shi ne abin da yake tafiya,
har Allah ya nuna cewa mutumin da ya ba da gudunmawar rayuwa.
Don haka a wannan dare ba dogon karatu zan yi ba wajen jan ayoyin hadisai, wanda na san daga shekaran jiya zuwa yau kowa ga abin da yake faruwa a kudancin Najeriya. Wanda suke bibiyan social media sun san cewa ba mu yi tafsiri ba shekaran jiya ranar Alhamis, Juma'a ma ba mu yi ba, Asabar ma ba mu yi ba, wanda sun fahimci cewa ina garin Sokoto. Na je yin ta'aziyya wani gida a lokacin da nake kokarin gabatar da ta'aziyya, wata baiwa Allah tana magana na fahimci sako take isan man da shi. A lokacin da take magana tana cewa ana kashi wato mutane a ibadan yanzu haka ga abin da yake faruwa, sai na fahimci tana isan mun da sako ne a matsayina na mai karantar da addini, in fasan matsalar da take faruwa kuma mu Allah ya dora wa nauyin mu fito mu yi magana akan wannan lamari. Da haka kai tsaye ina so in ja ayoyi waɗanda ba su da yawa. Annabinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a wannan doren ƙasar. Mun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a wannan doren ƙasar a daidai lokacin da wato al'umma ta rikice ta yamutse ake ta rikice-rikice a kan ƙabilanci a kan abin da bai taka kara ya karya ba sai a yi faɗa a kansa. Har Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce laƙad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah ya yi mannu ya yi baiwa ga masu imani lokacin da ya turo manzo a cikinsu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. To wannan bata da suke ciki mabayyani in ji Allah subhanahu wa ta'ala cewa kafin wannan lokacin suna cikin bata mabayyani. To yana daga cikin abin da musulunci ya same su a kan shi na bata wanda yake mabayyani shine rikice-rikice da rudani da gardama da kai da kace nace akan matsala ta ƙabilanci duk ya shiga cikin wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Kafin Allah ya aiko annabi wayannan mutanen ko da annabi ya zo suna cikin bata mabayyani. Da haka annabi ya tashi ya yaƙi ƙabilanci da dukkan kowane irin nau'insa. Aka nuna cewa ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da alaƙa da shi da kai shine ma'auni na riƙo da addininsa, ba wai jinsin da shi annabin da Allah ya aiko ba shine ma'aunin da Allah yake kallo. Da haka muka samu Bilal bin Rabah baki ne mutumin Habasha yayin da ya rungumi addini. Annabi yace na ji ni ina tafiya a aljanna, na ji Bilal a bayana yana tafiya. Ga Abu Lahab dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne, amma da ya ƙi addinin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah. Qur'ani isauka gashi nan muna karanta tabbat yada Abi Lahabin wa tab, wato a Allah ya saukar da tsinuwa a kansa kuma haka abin zai ci gaba da tafiya ila yawmil qiyamati. Dan haka wannan shine ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo. Dan haka hatta a hajjatul wada hajjin annabi na ban kwana sai da ya buga wa mutane misali wajen cewa duk abin da yake da alaka da kabilanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da alaka da wannan abu. Da mu ga cewa hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi da kuma littafin Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud ya kawo wannan hadisin babun fit tafakkur bil ahsab, babun da ke magana wajen mutum ne alfahari saboda darajar da yake da ita wajen cewa yana ganin yana da nasaba da dangi kaza ko kabila kaza. Al-Imam at-Tirmidhi da ya tashi kawo wannan hadisi sai kawo shi babu wa min suratul hujurati, babun da ke magana akan ainihin wato tafsirin suratul hujurat. Da haka al-Imam at-Tirmidhi ya kawo shi hadisi mai lamba ta 3270. Al-Imam Abu Dawud ya kawo shi a lamba ta 5116. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abdullah dan Umar yace haddathana Abdullah ibn Dinar ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba an-nas yawm fath makkah. Annabi ya wa mutane magana ranan bude makka. Fa qala yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inna Allah qad azhaba ankum, Allah ya riga ya tafiyar muku da ubiyatul jahiliya, jiji da kai da alfahari da nuna isa ta jahiliya. Sannan wa ta'azumaha bi abaiha, da kuma kowa ya ji yana jiji da kai da nuna isa da alaka da cewa shi dan wane ne ko gidan wane ya fito. Sai manzon Allah yake ce musu fan nasu rajulani, mutane kashi biyu ne, akwai barrun taqiyun karimun alallahi, akwai mutumin da yake barru mai da'a ga Allah mai jin tsoron Allah kuma yana babba ne shi a gurin Allah. Sannan wa fajirun shaqiyun hayyun alallahi, akwai mutumin da yake fajiri ne kaskantacce wulakantacce a wajen Allah sai yace wan nasu banu adam mutane da ake ganin su gabaki ɗayan su dukkan su ƴaƴan annabi adamu ne wa khalaqallahu adama min turabin sannan Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya halicci annabi adamu daga turbaya قال الله عز وجل في من ذا الله يتي الله ياتي يا أيها الناس يا قوم متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نينا هل تشيكو دقا نمج دمتشي لك وجعلناكم شعوبا نسنياكو كسا كسا وقبائل نسنياكو كبيلو لتعارفوا دنكو سنجوننكو خغانا تشي وكنا دبن بنشي ودن هرشا دكوكي مغانا دشي دن يمكنوني تشي وأقويسا أمور الله Allah madaukakin sarki ya fada mana a wani gurin yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana cikin abin da ke nuna samuwar Allah halitta ku da akai launin ku daban-daban da kuma harshen da kuke magana da shi amma Allah sai yace inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimul khabir wannan fa a hajjatul wada hajjin bankwana wanda annabi da al'ummar musulmi daga nan annabi ya sanar da wannan sako ga duk duniya ta ji cewa fan nasu rajulani barrun taqiyun karimun alallahi wa fajirun shaqiyun alallahi dan haka sai ya ce ƴaƴan annabi adamu biyu ne ko dai ka zama fajiri shaqi tababbe kaskantacce a gurin Allah ko ka zama taqi karimi a wajen Allah to ita kuma wannan ba da kabilar ka ake auna ka da shi ba ko yaran da kake magana da shi a'a ana auna ka da alakar ka da Allah ne ta hanyar riko da addinin kowace irin kabila ka fito dan haka a ko ina mutun yake kowane irin yare yake magana da shi a duniya wanda ya kama addinin Allah yace addinin zai yi to shine na Allah da shi Allah yake wanda yace babu ruwan shi da addinin Allah ko kai ba quraishi ne ba abin da ya dama Allah da kai Allah subhanahu wata'ala ba shi da ainihin wato alaka da kai wannan shine to wa'annan matsaloli suna faruwa a kwanan nan da haka mu ba za a yadda za a yi mu kira zuwa ga kabilanci a'a abinda mu muke kira ma dama abinda ake fada da gaske ne kasan nan doka ce ta kafa ta to bai fa kamata ba fa a ce doka tana aiki akan wasu ba ta aiki akan wasu zan ba da misali na daya wannan mutumin Sunday Oboho mutumin nan ya fito yayi declaration a matsayin cewa zai yaki kabilar Fulani duk kabilun da ke Najeriya kafin kadagata babu kabilar da babu mutanen kirki a cikin ta babu wacce babu mutanen banza a cikin ta amma ba mu san menene dalilin da saboda an samu waɗanda suke ɓata gari a cikin Fulani ba aka halatta jinin Fulani wanda ana cikin wannan yanayin sai ga wato shi kuma wannan namin da Kano ya fito yana cewa shi ba shi da matsala da Hausawa yana da matsala da Fulani ne anan wajen na faɗa nace mutanen mu kar su yarda da wannan ideology din kar su yarda da wannan formula domin in suka yarda da ita za a ware wasu wanda ya ware wasu ya fada da su gobe zai zo kanku wanda kuma har yanzu babu wani wanda zai maka cikakken bayani wannan fadan na ibadan da aka yanzu aka kakkashe mutane a kwanan nan menene dalilin shi dalilin kenan wannan abin da aka zo aka assasa da sunan kabilanci ake yin sa to wannan Sunday din da ya fito ya halatta kashe wasu ya kuma sanar ya kuma yi kira cewa a zo a tara masa kuɗi kuma hukuma tana kallon shi aka zo aka yi taron kuma aka tara masa kuɗi aka samu wasu tsirarrun mutane suka ce in aka kama shi za a samu matsala abinda kai hukumar yan sanda ta iya yi ta ce ta fitar da sanarwa duk wanda ya gan shi ko tana neman shi wanti amma fa har yanzu mutumin nan yana nan yana yawon shi babu wanda ya kama shi kowa ya ga irin abin da ya faru a baya maganan instance da muka yi sai gashi wai an samu wata kotu saboda wannan kasan sai ka rasa usanin wani irin munafunci ake a cikin ta wai ta ba da dama a buɗe musu account ɗinsu. Kowa ya sani tsakanin buɗe account ɗinsu kwana ɗaya ko biyu sai gashi sun sake dawo da magana cewa za su ci gaba da yin zanga-zanga su ta insa. Abin yana ba da mamaki yadda ka san babu gwamnati a ƙasa, yadda ka san babu hukuma. Shi yasa nake ba da misali ɗazu a wani dalili. Na ce da yawa daga cikin mutanen da ke zaune a Najeriya suna raina ƙasar Nijar, wanda ya rage saura in kwanaki ranar Lahadi za su ƙarasa zaɓensu. Allah ya sa su yi zaɓen lafiya, su ƙare lafiya. Wanda yake kan gaba, Allah ya subhanahu wa ta'ala, in shi ne mafi alheri, Allah ya tabbatarwa da mutanen ƙasar. Muna fatan alheri ga ƙasar Nijar, Allah ya zaunar da ita lafiya. Amma na faɗa nake cewa wallahi yanzu rayuwa a Nijar ya fi tabbas a kan rayuwa a Najeriya. Ta yadda Najeriya ba wani mahaluki da zai ce maka sai wasu yankuna waɗanda ba su wuce ɗaya cikin ɗari ba, su kaɗai ne za ka ce maka suna samun wuta tsayayya. Su kaɗai ne a daidai lokacin da ba a ɗauke wuta a nan, ake ɗauke wuta a nan, a can ba a ɗauke wuta. A daidai lokacin da matsalar tsaro a nan, can ba wannan matsalar. Dan yanzu ba za ka zo ka bi hanya ba kana fama da wannan tashin hankalin. Dan yanzu wanda ke arewacin Najeriya da ya kudancin Najeriya billahi zai gare shi ga Nijar, ya fi mai sauƙi, ya fi masa sauƙin rayuwa. To wannan shi ne abu na farko. Shi yasa za ka ga hatta abin da ya shafi jami'an tsaro wajen kwarjininsu, ba za ka taɓa haɗa jami'in tsaro a ƙasar Nijar da Najeriya. Shi yasa 'yan sandansa a can ma kawai iko ake ce musu. Saboda ka isa ka so wai ɗan sanda ne zai sa maka gate, wai shi zai taso ya same ka, ko road block ba a sawa, duk wanda ya sani ya sani. Ƙyalle kawai suke ja. In sun zo kai za ka sauka a motar kai fakin ka je ka same su. In ka ga sun zo sun same ka, to sai dai in sun ga alaman kai baƙo ne, sun ga baƙon lamba, kai ba ɗan ƙasa ba ne, kuma sun ga alamar kai malamin addini ne, to sai su girmama ka su zo su same ka. Amma yanzu ku kalli irin rashin mutuncin da ake yi wa jami'in tsaro a Najeriya. A yanka, a babbaka, a ƙona, a yi bidiyo, sannan wanda ya haka kuma ya yi ma jami'in tsaro wannan gobe ka gan shi ya fito ya ci gaba da harkokin shi, ya ci gaba da yawon shi. To lokacin da ya zama rayuwa, ba ka da ikon ka rayu a gidanka lafiya lau, ba ka da ikon ka ba hanya kana da aminci, me kuma ya rage maka a rayuwa? Me ya rage a rayuwa? Babu. To wannan mutumin yana nan, kowa ya ga abin da ya fara faruwa yau a Kano, wanda shi yasa kullum idan matsala ta faru za a ji ina yawan cewa idan abu ya faru malamai ya kamata su yi sauri su fito abin da yake bai buƙatar jinkiri ka a jinkirta. Kowa ya ga abin da ya faru a Kano yau an fara tada ƙura, an samu wasu matasa su ma sun fara kai farmake-farmake wasu gurare, sannan su ma sun ba da jadda sun ce duk wani ɗan ƙabilar Ibo ko ɗan ƙabilar Yarbawa shi ma ya bar yanki kaza da yanki kaza, sun ba da deadline. Kaga na farko rashin ɗaukar mataki na hukumomi da ya dace a karon farko wanda zan zo zan yi magana. Sannan na biyu, idan abu ya faru malaman addini su yi su faɗawa mutane abin da yake na daidai don al'umma ta tsayu a kan shi, kar a je a faɗa abin da ba daidai ba. Ba daidai ba ne a dinga bari koyaushe sai ɓanna ta faru sannan zo a yi tunanin cewa ga yadda za a gyara ɓannan. A'a, kafin ɓanna ta faru a hana ɓannan faruwa shi ne kaɗai zaman lafiya. Wannan shi ne a ƙarƙashin wannan, da haka za mu ga cewa makircin da aka fara shiryowa, wanda magana ce ta Fulani aka zo aka fara yi da sunan cewa Fulani ƴan ta'adda ne. Ina so a nan wajen akwai wasu gwamnoni guda biyu da suka yi ƙoƙari, kuma kowa ya sani cewa wannan makarantar ɗabi'ar ta sunnar ta shi ne duk mutumin da yi abin arziki idan gaba ya zo ta yaba masa ta ce wane ya yi abin arziki, wanda kuma yi na tsiya to lokaci yana zuwa wannan makaranta za ta yi bayani, sannan kuma tarihi zai ruwaito zai kiyaye. Akwai a gwamnan Bauchi Bala Ƙaura, Allah ya ƙara masa lafiya, yanzu cikin abin da yake faɗa tare da cewa da harshen turanci ne, duk da mun san akwai mutanen da ba jin turancin suke yi ma, wasu suna ƙasashen Faransa ne, amma za mu saka. Ya faɗa ya ce gwamnan da ya fara yin wannan ya ce ɗan jam'iyyarsu ne, jam'iyyarsu ɗaya, ya ce amma ya fi son al'ummarsa da jam'iyyarsa. Ya ce ya kamata ya sani fa yadda yake ƙoƙarin cewa a tare ƙabila kaza a kashe shi ma a jihar shi akwai fa irin wannan nau'in ƙabilar tashi shi ma. So saboda haka a irin wannan ne tare da ba murya zan kunna ba nake girma ma nake jinjinawa mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso wajen sanda yake da dama in irin wannan matsalar ta faru yakan tashi ya taka ya je har wajen da abin ya faru ya gani da idansa. Da haka bari mu ji maganganun shi ƙauren Bauchi a mu ji abin da ya faɗa a wannan bidiyo na shi. Bari mu ji abin da yake faɗa.
Something that is so bad that can develop, that can threaten our unity, our hegemony. You don't do it. I must thank our chairman of the Northern Governors Forum at this occasion, because we are talking of the use of media to promote peace and unity in Nigeria. I think he is a hero in that space. Governor Lalong, with his diverse background, with his minority background, he is leading the Northern Governors with focus, with a lot of sense. You, the media, you must make sure you single out such heroes for promotion. Not those people that will speak for equity. Abraham Ondo, that Fulani should leave their forest. Nobody owns any forest. The forest is owned by Nigeria. Under section 23, 24, 25 of the Constitution, every Nigerian is free to stay anywhere. And let me tell you, nobody has the freedom of the tribulation of speaking.
To, wannan ita ce maganar mai girma gwamnan Bauchi wajen hatta abin da ya shafi constitution, sai dai quotation wani wato sakin layi ya faɗi dokar ƙasar nan. Amma mun kasa gane har yanzu yadda dokar nan take aiki ga mutanen arewacin Najeriya kaɗai, ba ta aiki ga raguwar sassan Najeriya. A daidai lokacin da in ka haɗa gabaki ɗaya ɓangaren Yarbawa da Inyamurai, ɓangaren Yarbawa fa bai wuce jihar Neja ba, ɓangaren gabaki ɗaya in ka haɗa bai fa wuce jihar Kogi ba fa, ko jihar Kogi. Wannan mun ji kaso na ɗaya na bayanin da yi. Bari mu tafi kaso na biyu cikin bayanin da shi ya yi. Bari mu tafi kaso na ainihin wato biyu cikin bayanan da shi ya yi.
So of us told them with all modesty and humility, you are wrong. But the person that is most wrong is the governor of Benue State, my brother and my colleague, Governor Otto. He started all this. If you don't accommodate other tribes, we are also accommodating your tribes in Bauchi and other places. We have so many chief people working in farming in Akalori, farming in Kamara Palewa, farming in Bogo. Has anybody told them to go? We have not, because it's their own inalienable right to be there. We have very well people in Bauchi for over 150 years. Even before the birth of Nigeria, nobody has talked to them. Some of them have risen to become permanent secretaries in Gombe, in Bauchi, and in Borno. And now, because the Fulani man is practicing the tradition of transhumance, pastoralism, he has been exposed to the vagaries of the forest, the animals, and now the cattle rustlers who carry guns, kill him and take away his commonwealth, that is the cows. He had no option but to carry AK-47, because the society and the government are not protecting him. What is his fault? It's the fault of the government and the people. You don't criminalize all of them, because of every time there are criminals. If cyber crime is being practiced mostly by one tribe, you don't criminalize the whole tribe that they are criminals. We should be very sensitive. I'm happy with what the chairman has said. We have to be careful. And you as journalists, you must exercise restraint.
To wannan shine jawaban da shi mai girma gwamna yayi cikin harshen Turanci, wanda daga ƙarshe sako ne ya dunkule ya aika cewa gwamnan Benue shine farko ya fara yi, sannan ragowar gwamnoni suka dauka na kudancin Najeriya. Ya faɗi cewa jam'iyyar su daya, amma shi ya fi san al'ummar sa akan jam'iyyar sa. Dan idan kana da al'umma, kowace jam'iyya ka tsaya zaka ci zabi. In baka da al'umma, ita kanta ba wata jam'iyya da za ta tsayar da kai, dan ba hauka take yi ba. Ta tsayar da kai babu amfanin da za ka yi mata, ba zai taɓa yiwa ba. To kun ga shi gwamnan Bauchi, wato Alhaji Bala Kaura, ya yi ƙoƙari wajen fitowa ya faɗi irin waɗannan maganganun. Haka ma mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru, shi ma ya yi magana, ya faɗi irin wannan maganganun, wanda ya yi cikin harshen Hausa. Ga abin da yake faɗa.
Abinda muke kira ga duk shugabanni, gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a Najeriya, shine su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zaune a ƙasarsu. Kowane ɗan Najeriya yana da dama ya zauna ya yi aiki duk inda ya ga dama. In ya karya doka, a hukunta shi. Amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci, sai a ce duk 'yan ƙabilan su ma in aka gansu a kashe su, in aka gansu a kira su da sunaye. A tarihin Najeriya akwai lokacin.
To, duk da bai karasa maganganun nashi ba cewa a tarihin Najeriya, amma abinda shi mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru yake magana shine dole ne ga ragowar gwamnoni su tashi su ɗauki mataki wajen cewa kowa a dokar ƙasar nan yana da 'yanci ya rayu. In ya tabbata ka karya doka, ka yi abin da ba daidai ba a gurin, a hukunta ka yadda doka ce ta zaunar da kai, akwai kuma dokar da ta tanadi. In ka yi abin da ba daidai ba, a hukunta ka. Amma ba mu san yadda aka yi ma ta yadda kawai ake yin hukunci ga wasu mutane ba a yin hukunci. Wayannan su ne gwamnoni guda biyu a yanzu da muka ji a wannan matsalar, da wannan matsalar sun yi magana. Da haka muna musu fatan alheri, maganar da suka yi a madadin al'ummarsu, kuma wannan shi ne abin da ya kamata a ce sun yi. Yanzu muna bin bashi ga duk wani gwamna a Najeriya cikin shawarwarin da zan bayar. Don wannan matsalar, wallahi in ba manya sun shiga cikinta ba, wallahi ba za ta tsaya ba. Kuma za a ci gaba da amfani da ita ana yamutsa ƙasar. To tun kafin abu ya kai ga lalacewa, mu idan ya faru za mu fito mu faɗa. Yana ciki shine duk mutumin da ya bar arewacin Najeriya ya shiga kudancin Najeriya, daga ran da ka riga ka haura gadar kogi ka shiga, kowa ya sani, wallahi daga nan za a fara tiritin ɗinka yadda ka san ka fito daga wata ƙasa ka shiga wata ƙasa. Kowa ya sani in kai musulmi ne aka ganka da alamar musulunci a ce maka Boko Haram, kai tsaye babu sarkawa. Yana cikin abin da ake yi idan motar ka ko lalacewa ta yi a kan hanya a wasu garuruwan, haka ake zuwa a ja motar a ɗauke ta kai tsaye a zo a gallaza maka wata irin tara. Dama manufar shi ne a wahalar da kai. Kai za ka ga akwai dokoki da ake ƙirƙira fa, waɗannan dokokin suna aiki ne ga al'ummar mu da suke zuwa yankunan. Ba an kafa dokokin ba ne don dokar ta yi aiki ga kowa da kowa, haka ake. Yana ciki 'yan iskan gari ne fa, za ka zo kana gini ko kana wata sana'a, kawai sai su zo wai su aikinsu sai ka ba su nasu, wanda su akwai mutanensu a nan. Sai mutum ya sai fili ya fara gini ya gama, ba wanda ya damu da shi. Amma san kana sayan fili za ka yi gini, sai ga wasu 'yan iskan gari sun zo sun ce maka wai dole sai ka dinga ba su return kafin ka yi gini. Kuma za ka ga basawa mutanensu haka, al'ummarmu suke ma haka a wannan yankunan. Ana ganin cewa kai aiki ma mai mutunci in kana yankunan baka isa kai ba, su ya kamata su. wannan yana cikin abin da ake mun faɗa a nan gurin muka ce ga motoci nan luxurious daga mafi yawanci ba mutanen mu bane ke da mallakin motocin mutanen su ne in ka zo ka shiga sana'ar in motar ka ta tashi daga nan te kudanci za ta je da passenger amma ba sai ta dawo da passenger ba in ma ba kai sa'a an kona motar ba in ka motar ta dawo empty ne ma kai sa'a amma in ba sa'a ba da sun gane mai wannan motar daga arewacin Najeriya yake musulmi ne to banka motar wuta zasu sannan yana ciki abin da yake ainihin wato faruwa kamar yadda na faɗa mafi yawanci hukumomi sukan kirkiri dokoki ba dan kuma kawai dan su yi aiki ga al'umman mu amma zaka ga dokokin ba su aiki ga al'umman su to jama'a matsaloli suna faruwa dan mutumin da ya kalli abin da ke faruwa a yanzu ya san cewa abin da ke faruwa a yanzu yana da tada hankali zan dan sassaka wasu bidiyoyi cikin fadace-fadacen da aka yi kwanan nan ba zan saka duka ba dan kada ya tashi hankalin wasu sosai yana ciki shine kwanan nan a kalli abin da ya faru a yan kwanakin nan akan abubuwan nan abubuwan da aka yi a Ibadan din nan jama'a abubuwa sun yi tsamari abubuwa sun lalace kwaran gasken gaske abubuwan da suka faru amma bari mu saka rahoton BBC kafin mu zo mu saka bidiyo
assalamu alaikum
bari mu zo mu saka rahoton BBC kafin mu zo mu saka wannan rahoton da ina ganin gidan rediyon Voice of America ne suka sautin bai fita ko sautin bai fita da kyau haka suka dauke shi wajen abin da ya shafi abin da ke faruwa amma kaji tun abu ya fara yana farko-farko kafin ya bace ya kamata a sa dokar ta bace sai da aka ji aka konewa mutane gidaje aka kone kasuwa sukutun tun daga farkonta har ƙarshenta yanzu cikin abin da na gani na hotuna ɗazu police station ne fa amma na aka zo aka kawo gawawwakin mutane masu yawa aka aji a bakin police station wanda sanda matsalar nan ta fara da gwamnati ta sa dokar ta ɓaci abin yana farawa da wani abin bai ɓaci ba ya kai ga haka amma ba a yi ba kaɗan daga cikin wato bidiyoyin da suka ainihin wato faffaru bari mu fara kunna wannan mutane su ga abin da ya faru abubuwan da suka faru wanda ya kai ga kone dukiyoyin mutane da kisan rayuka abin yayi muni kwarin gaskin gaske kullun muna fada cewa bai kamata ba rayukan al'umma da dukiyoyin su ya zamanto abun wasa a kasan nan a ji mutum ya fito ya ilani ya sanar da ta'addanci ana jin shi kafin abu ya faru a dauki mataki ba za a dauki mataki ba sai al'amura sun zo sun lalace sun zama abin da suka ainihin wato zama sannan za a yi tunanin ya kamata bari a zo a dauki mataki wanda a lokacin abin zai zamanto wala tahina manas ne ga wannan gani haka ba wani mai amfani da wannan
bai iya wuta zuwa ne ya wani kula lai
jama nan mutane ne fa ake korowa daga wanda ake bigewa sai wanda ake kashewa nan wuta ne
iwo kwanciya iya bigye iwo ebe ran stone blue iwo
kwanwa
yin zo tela sai ya hausa ti dano ile yi
mai faɗa ka kake jin yarwanci me ce to kundi saboda kisan da aka wa mutane wani ya cewa to an ƙarar da ga wannan
wannan ita ce kasuwar sata jihar Oyo garin sata jihar Oyo inda ake faɗa tsakanin Hausawa da Yarbawa a yau Juma'a, a yau Juma'a aka fara wannan fada da safe an kona gidaje da shaguna da motocin dukiyoyin arewa da Hausawa da Yarbawa Allah kaɗai ya san adadin mutanen da aka kashe nan shi ne cikin jihar kasuwa shi ne cikin kasuwar inda take ci da wuta dama ba ta wata biyu da ya wuce da irin wannan abin ya faru a garin ba an turo hukuma ta zo tun karfe 8 har kawo yanzu ko bindiga daya ba su iya harbawa ba sun ce ba a ba su umarni ba don haka da zai kosta din wannan abubuwa mutanen mu dan Allah ku duba ku yada
to jama'a wannan kasuwa ce guda an kone ta urmus a kafin mu bude layi yanzu shawarar da nake da ita da kuma matakan da nake ganin ya kamata a ɗauka mataki ne kamar haka na farko mutanenmu da suke shiga kudancin Najeriya sawa'un ɓangaren Yarbawa ko ɓangaren Inyamurai lokaci ya yi da in suna so a daina musu wannan kama karyar sai sun samar da haɗin kai tsakaninsu wanda duk al'ummar da dama kanta ba haɗe yake ba ta koda yaushe ana iya kowane mata irin wulakancin da ake so a yi mata ana iya mata kowane irin cin mutunci yanzu ƴan tanka wanda suke tuka tankar mai ai zaka ga masu open body ana musu abin da ba a yi ma ƴan tanka a zauna lafiya dan me sai dan kowa ya san cewa masu tuka tankin mota kansu a hade yake ta yadda in ka taba na gabancin na arewacin Najeriya ka taba na kudanci in ka taba na kudancin Najeriya ka taba nawa na arewaci to gaskiya al'umman mu da suke zauna a waɗannan yankunan yana buƙatar sai sun samar da haɗin kai tsakanin su wannan shine abu na farko abu na biyu yana buƙatar malaman addini dole sai an tashi an ci gaba da bayani wajen bayani ta bangare biyu jan hankalin gwamnati cewa duk sanda wannan abin ya faru a daukan masa matakin da ya dace da kuma karantar da mutane wannan kuma ya shafi hatta malaman da suka fito na addini a waɗannan yankunan dan abun bakin ciki ya raba wannan mafi yawancin sa musulmi ne in an tayar da fada da sunan kabilanci zaka ga musulmi ne zai zo ya kashe ainihin wato musulmi abinda zai faru kenan malamai su yayata karantarwa da fadakarwa wajen hatsarin fada akan kabilanci da kuma jan hankalin gwamnati wajen in wannan matsalolin sun faru to gwamnatoci su daukar musu matakin da ya dace kafin abu ya dinga lalacewa sannan mataki na uku wanda ya shafi su kansu wato hukumomin ne irin matakin da gwamnan jihar Kaduna ya fito ya bayyana matsayinsa da gwamnan Bauchi Bala Kaura to wannan shine matakin da ya kamata dan haka yanzu tsakani da Allah lokaci yayi da ya kamata duk wani gwamna da ke arewacin Najeriya ya fito ya haddada mutanen nan ya tunatar da su cewa gwamnonin nan da suke bari ana kashe al'ummar su a can ya kamata su sani su ma fa akwai al'ummar su a nan da yawa daga cikin shugabanninmu suna jin tsoron su fito su yi magana ne ba dan komai ba wasu saboda wani yana da tunanin zai takara zai nemi shugaban kasa nan gaba kuma kada ya zo yi maganar da nan gaba za ta bashi matsala a ba ku kuke yawan karanta ba cewa qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wallahi idan Allah yayi sai kai mulki ko ka faɗa abin da ya dace sai kai idan Allah yayi ba za ka yi ba ko baka faɗa ba ba kuma za ka yi din ba dan haka gaskiyar magana akwai buƙatuwar gwamnonin mu ya kamata su fito su haddada mutanen nan su ja hankalin gwamnonin su a can to yadda akwai al'ummar su a nan a can ma su sani akwai yadda akwai al'ummar wata jama'a a can nan ma akwai al'ummar su to in suna so a tsare al'ummar su a nan kada wani abu ya shafe ta to su tsare wata al'umma da ke nan in aka ji gwamnonin ne suka fito suka fara magana da kansu yanzu to dole ba dan Allah ba gwamnonin nan ba za su dinga bari abin ne ya ci gaba da faruwa a kasashen su ba amma in kawai mutanen gari ne za su ci gaba da ihu da hayaniya wallahi in sai dai mu faɗa kawai a babin sauke nauyin da Allah ya ɗora mana amma babu abin da zai gyaru kuma ba za su gyara komai ba wannan shine kiran da muke yi sannan abu na hudu yanzu mutanen mu idan suna buƙatar gyara in ba ku haƙura da wani abu ba za ku samu wani abu mutanen nan yadda suke ganin cewa suna da wani amfani gare ku kuma akwai amfanin da kuke da shi akwai abin da ba za su iya rayuwa ba ba su da shi dole daga nan suke samun shi yanzu ya kamata ku yanke alaƙar kai duk wani abu daga nan arewacin Najeriya amma babban matsalan wancan rashin haɗin kan da na faɗa yanzu ana iya ɗaukar mataki a samu ɗaiɗaikun mutane su zagaye saboda su suna ganin su kuma yanzu dama ce da za su je su samu kuɗi ka je ka gama samun kuɗin sai ka samu a banka wa dukiyar wuta kamar yadda yanzu kaga an yi ko a tare ka a kwace kuɗin ko a kashe ka daga ƙarshe da haka mutanenmu waɗannan su ne matakai guda hudu su samar da haɗin kai waɗanda suke zama a yankunan nan tsakaninsu na biyu yanzu duk abin da kuka san cewa ba za su rayu ba sai da shi kuma babu shi a yankunansu doga daga nan ake buƙatar shi ku yanke kai abin yankunansu har sai an dawo an gyara matsalar nan na uku malaman addinin musulunci su fito su yi bayani wajen karantar da mutane hatsarin faɗa akan kabilanci tare da jan hankalin gwamnati in wani abu ya faru su su dauki matakin da ya dace. Na hudu, gwamnoni yanzu kowane gwamna a arewa ya kamata musan matsayin shi akan irin waɗannan abubuwan da ke faruwa. Idan al'ummar da take can wajen jinsin ku daya addinin ku daya aka tashi ana kashe ta, ya kamata wanda suke yin wannan kuma hukuma tana kallon su a can waɗannan gwamnonin suka zira musu ido, ku fadakar da su cewa su tuna fa cewa akwai yarjejeniya ta zaman ƙasa ɗaya da mutunta doka, yadda wato suke so a tsare al'ummar su da ke rayuwa a nan ta rayu cikin aminci. Ya kamata su tsare wata al'umma a can ta rayu cikin aminci ba tare da tsangwama ba. Idan suka fito suka fara yin wannan a matsayin su na gwamnoni, ina tabbatar muku matsalan nan za ta gyaru. Za mu bude layi mu ba da dama ga masu kira mu ji menene ra'ayin mutane, amma da waɗannan in ana so a magance waɗannan matsalolin, waɗannan su ne shawarwari guda hudu da wallahi muke bayarwa akan wannan matsalar. Bari mu bayar da namba mu ji mutane su kira menene ra'ayinsu. Akwai 0800 37 8394 sai 50, akwai 0800 6811 26 sai 43. Wannan ita ce lambobin da za a kira. Bari mu saurari mu ji menene ra'ayin mutane, menene kuma fahimtar su. Namba akwai 0800 7838 40. Wannan ita ce namba ta farko da za a kira, sai 0800 6811 26 sai 43. Wannan ita ce namba ta biyu da za a ainihin wato kira. Allah subhanahu wa ta'ala ka zaunar da ainihin wato ƙasar nan lafiya. Amma dai ya kira nan ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh. Mai magana? Wannan abun kamar sai ka dan kara shi. Mai magana?
Mai magana Usman daga Usman ne daga Akure.
To mallam Usman me yake faruwa ne a Akure?
Wato Akure da yanzu muna lafiya, mu dai a yanzu dai mu dai muna lafiya kaza.
Na'am.
Abin da ke faruwa a yammaci wato generally na ban karga kayan magana rashin haɗin kai. Na mu mazauna kudanci. Ba mu da haɗin kai.
Babu.
Saboda akwai son rai. Wanda kowa dai ya zauna da kamar dai muna zaman marina. Ka san shi malam ba shi yana da wani matsala guda ɗaya. Sai abu ya lalace ne yake neman ina dan uwana yake a zauna a gyara. Wanda yake abinda muke fama da shi kenan ana.
Na gane.
So, secondly, kamar da kai ta dokar kamar yadda kai nuni da shugabannin mu a arewa. Sun sakaci. Wanda yake dole ne su taso su nuna cewa suna tushen mu da muke nan su kare a haƙoƙin mu. Dole ne ƙasa da ta haɗa mu. Bayan da za mu yi. Ko da haka wani
haka ne gaskiya ne.
Saboda haka idan ƙasa ya haɗa mu, dokokin ƙasa sun haɗa mu, to ashe muna da haƙƙin mu zo mu zauna a ko'ina cikin ƙasar nan mu yi kasuwanci wanda doka ta tsara. wanda yake ba mu da wannan haƙƙi a nan
a nan ba ku da wannan
haƙƙi ba wannan za ka tsaya bayarazu tsaya a gaban sosai ma kara warin kana warin dabbobi kana warin wane ne ya za ka zo ka faɗa masa abin da ka gara ma kana da haka shi ka zan masa ƙasa ƙasa ta sake gabanku ɗan tsohonku ya sa wahala a ƙasa saboda haka ka tafi ka ba su wanda yake kallo kuma ce kallo muna da matsala na sadarwa media kamar irin wannan ko kuma gidan jaridu da sauransu
network din nan kawai ba shi da kyau to ka canza shi wannan kawai da shi in ce dan ka gani ko ya fada mu dama cigaba malam Usman
na'am so idan muna da matsalan media ko kuma yaya ta labaru abubuwa da ya kamata mu faɗi kare kanmu ko kuma muna da wani ciwon muna da abubuwan da ya kamata mun san dokokin ƙasa ne mun san haƙƙoƙinmu sannan ba mu da media wanda za su yi mana wannan aiki to dole za su samu matsala ba wai makaranta ne ko kuma masu ilimi ne ba mu da su a arewa
gaskiya ne
amma muna da ƙarancin waɗanda za su fito su kare haƙƙin ɗan arewa kamar yadda ka faɗi malam kare batun misali gwamnoninmu wani sauyin kwaɗayin zai je gobe ya nemi shugaban ƙasa yana jin tsoron kar a yi amfani da abin da ya faɗi a wurin kamfen
gaskiya ne to yanzu malam Usman yanzu daga ƙarshe menene kiranka
to ni ne yanzu abin da nake kira a nan kamar yadda malam ya yi magana jaddadawa a haɗin kan namu na 'yan arewa a nan kurmi sannan ba arewa kawai ba ba abin nufi ba nan kurmi mazauna nan kurmi kawai ba
yana ji
yawa wa'inda kamar kishi misali yau kamar a ce yau to bari a daƙile hanyar kasuwanci tunda suna da buƙatar wasu abubuwa namu mu taka mu wannan abun birki na zuwa wani lokaci mu gani shin ya za su
gaskiya ne
wannan abin da na sani ne wanda yake inda za mu yi haka to dole za mu cike gansu duk wani rawan kan da wani bayar da ko wani namun yake yi da shi wallahi wallahi na fi shekara 30 yana nan
a nan
wannan na san wani abubuwa a nan sama da
wato ka fi shekara 30 a can
da zai
na gane
saboda haka duk wani fikir nasu na wani kyau a'a mene ne suke nufi mene ne suke nufi ne a gabana a guri na a gabana kamar yadda ka aje takarda a gabanka haka nake kallon su
ka ce a shi hanyar
ba duk kun yawa
hanyar banci kana ji kenan
eh to wannan dai kamar wannan kuma za mu kawo raha cikin kenan wannan wani serious issue ne malam
na gane
wannan ni ban taɓa fitowa irin wannan media ba amma wannan abu ne dole ne in fito in zannan magana
to daga ƙarshe menene kiran ka malam Usman
to malam ka ga ka yi kira malam ka yi kira
muna maka fatan alheri malam
muna son haɗin kai
to muna fatan alheri malam Usman da wannan guduma Allah ya sa
ka barallah
assalamu alaikum
alaikum
na me magana
sunana Sanusi Ahmad
to malam Sanusi Ahmad muna jin ka
malam muna muku fatan alheri kuma Allah ya saka muku da alheri Allah ya riko da hannunku wajen wannan fadakarwa da kuke kokarin yi dukkan abin da ya taso a cikin al'ummar
amin amin malam Sulusi
eh malam dai wannan fadakarwa ce ake amma marar abin yana da matakar batare yanzu kwanaki abin da ya taso na kuka sheka
kuka sheka ko mati ma kuka sheka ko mati kuka dai to malam kaman
wajen na'am
kace kuka sheka na ce kore
shi na sauko ta ba lokacin da malamai suka tashi wajen fadakar da gwamnati cewa ga abubuwan da suke tasowa kuma akwai abin da zai iya faruwa nan gaba domin wannan abin da yake yana zagin musulunci ne da kuma musulmai kuma abin har ma ya kuma tace shugaban kasa kaga sai garba shehu ya fito ya wanke shi ya nuna cewa duk dan Najeriya yana da yanci ya rayu inda yake so
an yi haka gaskiya
yawa suka nuna cewa abin da ake yi ba daidai bane ba kamar musulunci yana nuna zai kai mai hari ko wani suka nuna dai ba su ji daɗin abin da malamai suka yi ba suka fari ma malaman musulunci baya to amma yanzu wannan abin da ke faruwa malam ta kusan kwana biyu za a shiga na uku ana cin mutuncin mutanen arewa ana kashe su ana ƙona dukiyoyinsu amma har yanzu ba mu samu wata sanarwa ba daga gwamnatin tarayya ta nuna baƙin cikin ta ko ta kai ma al'ummar nan gudunmuwa na kare rayukansu da dukiyarsu abin yana nuna mana dai kamar mu 'yan arewa ba mu da wani yanci a Najeriya ko an kashe mu an lalata dukiyarmu ba mu da wanda zai tsaya ya jagoranci al'amuranmu ko ya nuna baƙin ciki a kan abin an taɓa mu yanzu wallahi malam ina rantse maka da Allah da mutum ɗaya aka kashe a kudu a arewa ɗan kudu wallahi ƙasashen waje ma da sun yi ta sun ce an yi ta'addanci amma ga shi wannan ciccin kashin da ake wa mutanen arewa har yanzu shugabannin namu ma na Najeriya wanda su wakilanmu ne har yanzu ba su ce komai ba to mu dai wannan abin da za mu ce gaskiya muna baƙin ciki da wakilci da wakiltar da shugabanninmu suke mana domin har ga Allah ba sa nuna damuwa a kan rayuwarmu da dukiyarmu har da Allah magana ta gaskiya abin yana mana baƙin ciki yana ɓata mana rai
to daga ƙarshe menene kiran Malam Sunusi
to har ga Allah kira na dai tunda dai shugabannin Allah ya ma wannan nauyi ita mata a nu
kamar an abu ya salula ta ka tana da salula ta
aiwa yana tare da kuma malam yana jin
to yana ji
inda sun ce kasa ɗaya ce al'umma ya kamata duk adalci kamar yadda ka kula a karatu cikinka adalcin da za a yi ma wa'ancan a yi ma wa'annan mu dai ba bakin haure ba ne ba yadda suke 'yan Najeriya haka muke 'yan Najeriya ya kamata duk matsalar da ta taso ta taɓa mutunan kudu ne ko mutunan arewa shugabannin mu su ji tsoron Allah wannan jagoranci da Allah ya ba su kuma su sani a zai tambaye su su ji tsoron Allah su tsaya a kan haƙƙin kowa a kare masa haƙƙinsa da mutuncinsa kuma muna nuna baƙin cikinmu a kan wannan abu da ya faru muna fatan mutanenmu da suka rasa rayukansu Allah ya karɓi shahadarsu
amin 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 amin
wa'anda kuma suka rasa dukiyoyinsu Allah ya maida musu da mafi alkhairi
to amin amin
wa'anda suka ji rauninnika Allah ya ba su lafiya
to amin amin malam
ko kuma da kuke ba da gudunmuwa malam Allah ya riko da hannu
to muna godiya malam Sunusi Allah ya saka da
Allah ya taimaka ya
ga amin 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 assalamu alaikum na'am kwace magana
assalamu
alaikum wa alaikum
alaikum assalamu alaikum
kwace magana
kana magana da Muhammad da mai tsaye da sauri
Muhammad
kana magana da Muhammad mai tsaye da sauri wannan
to malam Muhammad muna ji to muna ji malam Muhammad
bala da farko shawara da zan bada cikin na kan cewa abu wa'annan mutane da suka kana jina
muna ji
talaka tare ni
ana tare da kai ana ji to ana ganin baka ji malam Muhammad sai ka saki kira
wanda suka nuka ran su malam Allah ya gansu
to amin amin amin
sannan abu na biyu sannan abu na biyu gani shine
ana jin ka malam Muhammad
a wannan gidan da gana anan shi ne malam gare da cewa ga wannan mu da kuke cikin mu a bangaren mu na bangaren arewa kamar abin a kai magana zan ce kamar bala kaurat sannan kwankwaso shi ma Allah ta kamata ya ɗaya ke kan nufi ne hello
muna jin ka malam bala malam muhammad kai
yawa wa'annan mutane da suka aikata mana irin wannan abubuwa a wuraren su malam mu ma kaman ƙarfin ma a kullum muna irin wannan mutane
Malam Muhammad kaman falayin naka yana da muskila kaman layin naka yana da muskila Malam Muhammad Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wace magana Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Na'am. Wa alaikum assalam muna ji.
Ana son ni.
A'a.
Ya bana halewa ne.
Wala mu awaye muna program. Muna program ka bugo ba ka san me ake yi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana?
Malam kana magana da Abdullahi al-Ikara.
Suyuti malam Suyuti muna jin ka.
Gare ne karaka mara karamar hukumar ka zuna.
To malam Suwidi muna ji.
Malam wai da Allah wannan abin da yake faruwa. Ana ji?
Muna ji.
Wai shi shugaban ƙasar nan namu ba shugaba ne na dukkan ƙasa gaba ɗaya ba?
To wallahi wannan tambaya ina ganin can ya kamata ka wurga musu ita ne.
To shi malam ni abin da nake gani. Shi yanzu duk wannan abubuwan da yake faruwa bai sani ba?
To, wallahi ni ma ba zan iya sani ba, ya sani ko bai sani ba. Ina ganin da za?
Ina ganin malam, ka san sanda ya rashin lafiya ana ta wani jita-jita. Na cewa anya ya ma mutu fa ba shi ba ne ga wani ne kawai suka sa mana shi yake mulkan mu.
Wani albashir daga Sudan ko?
Yawa, malam. To ni sai nake ga anya wannan magana ba haka take ba?
A'a, kai dai da zaka yi tambaya abin da ya shafi karatun da aka yanzu. Wata shawara zaka ba? Wata gudunmawa zaka bayar?
To, gudunmawa da zan bayar.
Ni kaina wannan tambayar da kake ni ma ban san ta ba wallahi. Kaga bai kamata in bada amsa akan abin da ni ma ban sani ba.
Haka ne.
To, ina jin ka.
To, amma sai nake ganin shi kamar ya ware arewa ne yana mulki. Yana mulki ne a kudu.
A haka kake fahimta kenan.
Yawwa abin da nake gani kenan.
To yanzu me ne?
Gaba ɗaya ƙabilar tashi da ya fito daga ciki. Yana ma nuna shi ba ɗan ƙabilar bane.
Wato ba ta su yake ba?
Ba ta su yake ba kwata-kwata.
To yanzu menene kiranka kuma menene shawararka?
Shawarar da zan bayar makusanta kusa da su masu iya faɗa muku da su. Ba ma shi kaɗai ba har da gwamnoninmu. Da Allah su musulmai ne. Ba su ji tsoron Allah. Su sani cewa akwai ranar da za mu bi gaban Allah. Wanda duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ba wasu da wani uzuri da za su kawo. Hisabi za a yi tsakanin bayi. Kuma gaskiya irin wannan tafiyar zai wuya su tsira gaskiya.
Zai wuya su tsira ko?
Gaskiya in dai ba su gyara ba.
Ta haifa lala ta Allah ce ka sani ko su shiga aljanna ko hisabi babu.
Wala ai.
wato na ji kai dariya irin wato ba zai yi waɗannan kenan ko
eh wala garajiya
ina jin kamala suidi
to gaskiya waɗannan abubuwan abu ne wanda mara hankali da mara tunani ma sai ka ga abin da mun kai shi bari dauka
shi ne nace daga ƙarshe ne me ya kiran ka kuma me shawarar ka
kuma gaskiya mutum ne daga sani biyan abin da zai faru yake faruwa a ƙasan nan gaba ɗaya ma sai ka rasa me yake damun ka abin ya yi yawa ana cima musulmi kashi ana cima zarafi kuma shugabannin namu musulmai ne kuma suna gaba ɗaya ma ba sa son su nuna su musulmai ne kuma mu da muke da yawa a ƙasan nan mu muke da rinjaye
to malam suudi yanzu na ce yanzu menene kiran ka yanzu malam suudi ko menene shawarar ka
shawarar da zan bayar a nan babbar shawarar da kai ku ji tsoron Allah
daya kenan
aiki mu'amalar da mutane
za mu zo insha Allah ba da daya ba za mu yi program akan abin da ya shafi siyasa da izinin Allah a jiya mun yi magana da wani babban dan siyasa a jihar Sokoto ya ba da shawara cewa yana gani malaman addini dole su shiga harkar siyasa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Na'am.
Sunana Ali Muhammad daga jihar Sokoto.
To na Malam Aliyu muna jin ka.
Malam Allah ya saka rayuwarki.
Amin 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 amin.
Kuma Allah ya fito da gajiya.
Amin 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 amin.
Daga kuma katantuwa cewa al'amuran al'umma da addinin musulunci yana gaba da komai a rayuwarka da ko ba kuma sai ga wannan matsalar ta tunkari ƙasa ko kuma take tunkarar ƙasa kusan tun daga inda an ta fito tun tana matsayin na ƙabilar Fulani yanzu kuma ta sauya salo ta ɗin salon na biyu na ciya dai a takaice magana da ita ce Hausa Fulani gaba ɗaya aka yaƙi da su. Duk wanda ya kira za a ga galibi ana magana shugabannin musu tsoron Allah galibin yan siyasar mu tsakani da Allah mawaƙa ma'adalci mun sani cewa babu abin da algabansu illa mulkinsu ba wani ita yanzu zai sa in tsaye nuna masu siyasa matsayi na mashigo cewa ya ji tsoron Allah ya kwatanta adalci ya san cewa akwai al'ummar da sun ka zaɓe shi wanda sun yi ta wakilta matsayin ku jira ce musamman in sanata haki ko kuma ɗan majalisar tarayya illa malamai saboda haka dole malamai su gane cewa babu wanda ka yi duk wanda a musulmi bai yin magana akan malamai don cin zarafi ko wani abu wallahi muna magana na akan malamai su dawo inda an ka fito su koma ga turban nan da an ka fito sama gaba ta don mi saboda ceton al'umma su da addinin su ya yadda za a yi ƙasar mai yanzu tana ta yi haka yanzu kowa ya ga lokacin da an ka zanga-zanga ɗan sa malam Rochas ba malami addini na ba ko addinin Kirista ba malami ba ne amma ya tashi tun daga ƙungiyar Izala ta mu ta Kaduna ƙungiyar Izala Jos ɗariƙar Tijjaniya ma maulidi na ƙasa gaba ɗaya ce ya yi shi ne purposely saboda ya faɗa ma shugabannin mu cewa ƙabilar Inyamurai shi yana da fahimtar cewa tabbas sun faɗi al'umma mu lokacin da an kai zanga-zanga ɗin sa kuma ya faɗi cikin gaban ne cewa ƙabilar Inyamurai kusan miliyan takwas suna zama ne a Arewa idan Rocha zai yi siyasa da manufa ya tashi tsaye shigo yanke arewa ya tunkari shugabannin addini shi yana da fahimtar cewa shugabannin addinin nan na ƙungiyar addini su ke da wuƙa da lama wurin juya al'amuran al'ummar su shi karanta ne yana ganin cewa hatta yan siyasa jagorori suna ansa kiran malamai ne ba wai su ake ansa na kira ba sai dai kiran malaman ake ansa ha ya zo wurin malaman mu yana roƙonta da cewa da Allah su mai ƙa al'ummar mu cewa abin da ya gabata a yi hankuli kada ya zama abin ya ƙarfe ya zama fituna ta ƙabilanci don kada a rama to idan Rose zai yi wannan tunani malam babu waɗanda ya kamata a ce sun yi ziyar da wannan tunani kamar jagoran suna aiki shi wallahi ni ko a cikin da yan siyasa mu matsayin tabbas a ƙiƙa suna zaɓen ta ne idan dai za a duba lokacin kamfe a ce an yi zaɓe ƙungiya membarin sa gaba ɗaya ko ma ala iya zuwa a ayyana sunan wani mutum a ce a jiha mai ƙuri'a yanzu ni na san sanatar da ta yi da yin takara da wani sanata Kirista zaɓen da ya gabata da wa'azin ƙasa wanda aka yi a yawun da dab da zaɓe ina da yakin insha Allah duk wanda zuwa Allah ya san cewa wannan wa'azi ya tasiri wurin ganin cewa wannan sanakon ya ci zabi to amma da kungiya ta kira aka zabe shi don kada musulunci ya tsakanta ga hannun kafirci kada kafiri ya kada musulmi a jihar sai da zaben sanata shi kuma sanatar musulmi wani wakin cewa a gidan musulunci a sai to abin da ya rage malumin da suka yi kira ga mutane da cewa ko da suna da tunanin cewa zaben kirista ko da din musulmi duka ɗaya sun kai kira ga yesu da cewa su biyo su zaɓi musulmi yan uwansu da kuma haka yanzu haka su adda haƙƙin su dawo su yi kira ga shugabannin yau zo kace al'umma su zaɓa su gane cewa akwai wasu al'umma wanda suka hukunta kuma tsakani da Allah kowa ya san ya san 98 wanda an kai zaɓe ko kuma 99 an kai lokacin da kusan da lokacin nan ta tutai ta tutu wata ɗaya wata biyu za a ga an kai wasu yan uwan wasu ƙaunanni wasu an tattare su a zonar su ba wata jiha ta arewa da ba a aiki gawa da ƙarshe najeriya ta yi matsayi a ɗauki ƴan takara guda biyu duka a ba manyan jam'iyyu na najeriya da pdp da apc wannan lokaci kamin ta juya ta kai ma ampp aka ɗauki ƴan takara guda biyu duka ne su kirista kuma daga ƙasashen yarbawa aka ba olufolaye jam'iyyar apc aka zo aka ba olusegun obasanjo jam'iyyar pdp wanda ya zo da zarar an je wa ƙuri'a an san cewa ƙabilar yarbawa za su mutu najeriya wannan lokaci to su suna da fahimta don duk abin da suka fi yi da manuwa idan wuta ta yi wuta suna da ido cewa wanda lokaci tun da sun yanka sun da jini to ko yanzu suna ganin cewa kuma da wannan hikimar za su sake kwatan mulki jami'an arewa amma shugabannin mu na arewa sun ɗauka cewa kawai in ma don tsoron cewa gobe kar su fito a ce ba a zaɓen su kuri a yankin kudu kuma suna ganin mulki kawai ba su da kai bidiyo ganin cewa Allah shi ka ba da mulki wannan ayar kawai ana jawo su na wurin tamfe in an zo inda musulmai yan uwa amma dai aikace ba a yarda da wannan abu ba ba a jira wannan ayar ba saboda haka gaskiya magana ni kira na malamai da sun kai kira ga wancan lokaci an kai zaɓe wallahi in an yi program so dubu in kai kai yin wani in dai zan buga waya wallahi ni malamai su zan fara kira gare su cewa su yi tsoron Allah su dawo daga kurakuran da sun kai domin an tafka kurakurai kowa ya sani bai mancewa na saurari jawabin da Malam Abubakar Duro ya kwanan baya akan matsalar rashin lafiya ta shugaban ƙasa a kan da Allah kuskure ne da shugabanni na addini su cewa shugaba yana da wata rashin lafiya domin da bayanin da yayi wallahi akwai matsalar ya cewa shugaban Muhammadu Buhari ya samu matsala ta rashin lafiya amma kuskure ne a ce daidai da wannan lokaci kuma a ce kungiya ta yi matsaya a jihar Kwari a ga mutumin da tabbata kika an san cewa ya samu wasu matsalar na da zai samu ƙarfin gwiwar making decision making inda ake buƙata ga dawo mutum ƙasar nan ƙasa ta mai kundin tarin al'umma na yawan al'umma da kuma tarin ƙabilanci da bambanci da addini tana buƙatar mutum mai ƙoshin lafiya wanda aka ga ka muna fata da addu'a Allah shi ƙara mai lafiya da kuma kuma Allah shi ba shi ikon sauke nauyin da an duka yi amma tsakani da Allah malam maluma su fito su sauke nauyin da an gaban su yadda aka yi lokacin kamfe to yadda su ce kan rayuwa ta Allah kashe ta Allah kwashe duki al'umma idan ba su yi ba wallahi malam za a ta lokacin da malami zai zo ga wani wuri ya yi wa'azi da kyama a cikin da ta taba ko wani abu shi aka kyama kawai wallahi mutane za su yi mutuci da zuwa su ba mu fata amma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya karkata malaman mu wancan tunanin da suke cewa wai kira irin wannan wai tauka na daga manhaji na ahlus sunna tsakanin da Allah wannan magana bai ma dace a jikin ga malaman sunna duk wani malami na Najeriya domin idan kana da imani da tsini cewa yaddarka da abin da haka shi yasa ka iya wadanta malaman su jaha jaha a yi wa'azi a kan cewa a zaɓi wani to ta ya za a yi a ce kuma kira ga wani ce a ji tsoron Allah ya sauke nauyin da addu'a gare a ce kuma shi a hawa da jinki yanzu muna fata da addu'a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maka sai ba ta ga wani nauyi da ta kanta Allah ya kare ka da dukkanin wata masira da za ta iya tunkara ka kuma Allah ya ta wannan aiki ya zama sabbiyar tsira a gare ka ɗan uwan mu da suka mutu a cikin wannan fitintinu don ba a san adadin abin da ya mutu ba duk wani kiyasi da wani zai ƙarya ce daga wannan bidiyo da ka gwaji tun daga mutane na zuwa suna ruga da gudu suna cikin hakan kowa wani maciji ya ci zai mutu wani ya fada ruwa ya mutu wani ya tekan ya fada wani gida na wasu kabilar da ka nema nema su kashe su saboda haka ba a sa'ar din da ya mutu ba amma muna fata duk wanda Allah ya ajira wata cikin wannan kira Allah ya gani suwa da wata ala idan zai mutu biyu Allah ya anshi shahada ta Allah ya sa ajira ta kasance ba kuma dukiya da an karanta kuma Allah ya mai musu gudun ta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
to muna godiya malam Aliyu Allah ya saka da alheri a wannan makarantar jama'a ba tana kira bane zuwa ga kabilanci a manufar wannan karatu shine shugabanni su tashi su yi abin da ya kamata kafin wasu yankuna su dauka shine idan alaikum assalam malam ma'awiya ka dawo kenan
eh
Tona muna jin ka Malam Muawiya.
Yawa kallah ana tambaya kan abubuwan da ke faruwa a Najeriya.
To ko dai za ka yi karin bayani ne?
Karin bayani su aka kalla amma ko kuma a samar tambaya. Wai shi shugaban kasan nan social media shi ko kuma su kai mata labarin suna kallon kai a wanda ke faruwa na matsaloli a arewa ne wanda kuruku ya
to wallahi wannan ina garin wannan sakon naka za su ji
wallahi malam abubuwan da ke faruwa irin cin kashin da ake yi wa addini ana yi mana mu'amala ta yan haya da yan gida kuma daga ciki akwai matsalolin yan siyasa namu
gaskiya ne
wani ɗan siyasa wancan lokaci ban manta da irin waɗannan matsaloli suka faru dan arewa ne ya je kudu saboda wannan matsalar da yake lokaci ne yana da guyi na wata takara gaba amma yanzu in haka ta faru sau ɗari in ba lokacin kamfe ne ba wallahi yan siyasa ma ba ka jan bakinsu wani zai fito ne daidai lokacin ya yi magana saboda manufar shi ta siyasa wallahi kashi 90 cikin ɗari su ba addinin nan ke gabansu ba maslahar kansu suke amfani da ita
al'umma ba
kuma shugaban ƙasa ya kasa yi abin da ya kamata dan duk Najeriya ba mai ƙarfin iko ga wannan sama da shi
gaskiya
amma da yanzu a ce ɗan kurumi arni aka kashe mutum ɗaya a arewa da kanshi za ka ji ya yi Allah wadai ba ya wani za ka ji ya ce shugaban ƙasa ya Allah wadai ko ne
gaskiya ne
a matsayin shi na musulmi kuma ɗan arewa
haka na samu
ya sa su gane
to yanzu menene kiranka ko kana da wata shawara da za ka bayar ga jama'ar gari
gaskiya shawara ta ga jama'ar gari duk musulmi an san cewa zaman lafiya ita kuma gwamnati ta yi abin da Allah ya ɗaura kanta
gaskiya ne
dan mutum irin wannan tana faruwa kuma gwamnati ba ta ɗauki wani mataki a kai ba daga ƙarshe ba a fata mutum jama'ar gari ne za su ɗauki mataki da hannunsu
kuma kaga kamar yadda aka fara yi a Kano sai a ɗauki matakin da bai kamata ba ta inda bai kamata ba
yanzu wannan lokacin da matsalar yan sassin nan ta taso ba dan da Allah ya ce maka ko ka kama faɗakarwa a kan wannan ba wallahi matsalar nan sai ta zo ta zama matsalar addini
haka ne gaskiya ne
inda zai kamata a ce ba sai ta je lokacin amma da Allah ya ce maka irin faɗakarwar da kuka yi wasu daga baya sun ga amfanin abu
gaskiya ne
wallahi yadda kake kokari a kan sha'anin al'umma da addini Allah ya kama ma ya ma kariya wallahi a Najeriya dai wani malami yanzu ban san wanda ke irin aikin da kake
to Allah ka sa ya zama dan Allah muke abin Malam Muawiya
amin amin a
karamin Allah wanda
ya tara mu a lada ya hada mu alƙan da su da su gaba
ina godiya Malam Muawiya Allah ya saka da rai
amin amin a karamin Allah ne ma na gode
to shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum
rahmatullahi barakatuh
wace magana
wallahi Ibrahim ne Abu Ubaida daga Funtuwa
to malam Ubaidullahi muna ji
ga wata malam wakan wannan karatu da aka yi tsakani da Allah ya mana ya samu zubda hawaye sosai saboda abubuwan da ke faruwa
na'am
to malam tsakani da Allah a rundunar ce a nan ni dai a duniya muna ɗan bibiya ba musamman wace irin gwamnati ce ba wadda za a ce wannan wayoyin gwamnati ce wadda ba ta buƙatar al'ummarta kamar gwamnatin Najeriya musamman a ba a ce ya shafi 'yan arewa
kai kana ganin akwai wata a ciki kenan
gaskiya akwai wata saboda malam idan ban manta ba a baya shekarun baya lokacin mulkin Obasanjo akwai lokacin da irin haka ta dinga faruwa a Lagos da Ibadan da Inami inda aka dinga kashe 'yan arewa da dukiyoyinsu da ababen hawansu sai da in ban manta ba akwai lokacin da sai da aka yi kusan kwana uku ana ma 'yan arewa irin wannan kisan gilla amma a lokacin ƙudurin da rami za mu ce to wanda ba namu ba ne shi ke a kan mulkin ƙasar Najeriya ba a ɗauki wani mataki ba don ban manta a lokacin wannan Bola Tinubu shi ne gwamna a Lagos so a lokacin da aka yi ma 'yan arewa irin wannan kisan gilla kenan to kuma babban damuwar malaman addini su ne waɗanda za ka ga tun lokacin da fitina ta taso malam sun za su nusar da al'umma da gwamnati cewa ga wata fitina mai tasowa wadda ya kamata a ce tun da wani an yi amfani da ƙarfin gwamnati an kashe wannan amma gwamnatin Najeriya ba ta yin hakan musamman a ce ma malam abu ya shafi 'yan arewa.
To yanzu malam Ubaidillahi menene kiranka da kuma shawararka daga ƙarshe?
Yanzu shawarar da zan bada a nan mu kanmu madu'a ya kamata a ce mun samu yadda za a ce muna yin magana da yawu ɗaya saboda misali su yin ɗauki mutanen kudu za ka ga suna da ƙungiyoyi waɗanda wasu tun daga irin unguwanni haka da coci-coci nasu suna da ƙungiyoyin da suke initiating wanda za ka ga suna da ƙarfi wanda za ka ga suna forcing shugabanninsu ko malamansu na addinansu wanda za ka ga dole ce sun matsa ma gwamnati ta yi abu. Domin ka ga muna lakin irin wannan a arewa yau a ce ga malamin addini ma wanda ake kallo shi ke da mabiya idan yau zai fito ya ce ga wani abu wanda shi ya kamata. To ina mai tabbatar ma malam waɗansu daga cikin almajirai kwana tashi su ya kaga sun haya har a gaba da shi ya shiga siyasa ya shiga gwamnati to wannan kuma ya alaƙa da rashin haɗin kan da kamar kai bayani a kai a cikin wannan kenan. To sai kuma kiran da zan yi shi ne ga akwai waɗanda suna yi malam sai ka ga sun ɗauko matsala gaba ɗaya ba su faɗaɗa tunaninsu ba su sai ka ga sun danganta ta da shugaba shi kaɗai wanda kuma shugaban da yana da waɗansu wakilai waɗanda ya kamata a ce su ma kamar misalin wannan abin da ke faruwa kaga kamar gwamna na Kaduna da na Bauchi ai sun yi magana a kan wannan matsalar amma ne sauran gwamnonin ba su ba su haɗin kai ba yadda za a yi shawo kan matsalar. To wannan shi ne babbar damuwarmu kuma.
To ba komai malam muna godiya malam Ubaidillahi Allah ya sa ka da alheri.
Allah ya sa ka shi lafiya.
To muna godiya. Assalamu alaikum.
Ado so malam yi ne ne tare ya sake dawo.
To malam muna ji.
A ɗarki shawarar da zan bada. Tunda da an gwada wannan demokrasiyya da constitution din nan duk abin ya ci yin aiki. To ina ganin malam a ɗauko alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi a dinga musu aiki da shi a yake musu hukunci da shi daga mutum ya yi abu kaza a ɗauko alkur'ani da sunna a duba hukuncin shi kaza a yake mai hukunci kuma hukuma ta tabbatar ta zartar da wannan hukunci su kuma kirista su kuma a ɗauko bible suma a tuba a yanke da hukunci da shi
ko an zauna lafiya a ƙasar ku?
Ina ganin malam da za a jaraba wannan na wata biyar sai an samu canji a ƙasar nan insha Allah.
To wannan fa shine wannan fahimtar ka ce amma wannan shine abin da Bahaushe yake cewa wai uban ku turu ya kaɗan akwai abin da ake dirdigin jimin nan da kaga ana haɗawa natijar su dama daga ƙarshe faɗa da addinin da kai kake cewa ne a ɗauko littafin addinin a aiki da shi. Ina jin ka.
Malam sannan shi wannan na kan saman mun daina mai uzuri.
Saboda me?
Ai duk abin da ya kamata muna mai abin na shi yayi yawa.
A'a ku dinga mai uzuri ku ci gaba da masa addu'a ai shugabanmu ne kun ga al'amari na mulki yana da wahala gaskiya.
Adda dai muna mai adda.
To har yanzu ma ku ci gaba da ai yana daga cikin haƙƙin da yake da shi a kanku. Kar ku janye ku ci gaba da masa addu'a. In kai masa addu'a ta kirki Allah ya karɓa don ƙasar ta gyaru. In ƙasar ta gyaru ba wata hasara kai.
Ban yi hasara ba na an ci riba mu.
To kaga rashin gyaruwar ƙasan ai shi ne rashin cin riba ko? To muna kira a ci gaba da yin addu'o'i na alheri ga shugabanni Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu.
Amin.
To muna godiya malam.
Malam Allah ke mace ku Allah ya sa ni zan.
To nagode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Ana gaba da malam barka dai.
Mai magana?
Ni Tarmin Adam ne daga Yau.
To malam Yunusa muna jin ka.
Malam Allah saka muku da alkhairi da
abinda. To amin amin amin.
Da kai da malam Sheikh. Lawal Abubakar. Imamin Sarem gaskiya kuna kokari wajen nuna damuwa akan mutanen Arewa.
To Allah ka sa ya zama dan Allah muke al'amuran nan.
Sabilillahi malam sai manyan mu ko kuma shugabannin mu wallahi ba sa kishe mu. Dalilin anan kuwa shi ne abin da na ɗan fahimta kwanakin da wata sai aka keta ne abin da ya kama wurin kida ɗaukar aiki. Saboda jasa mutum ce karin da malam da aka fita cikin wallahi malam inda za ka bi listin nan sai ta goyin ko abin da za ka ta abin da sai abin ya baka mamaki. Wai aikin da aka ce za a sosa na yan Najeriya sin kudu ne kawai aka yi providing a doki shi ko kuban da Arewa. Idan ka yi ta goyin tura kafin ka ta nan Bahaushe abin sai ya baka mamaki. Wallahi malam. Sai dai kawai kai ta ganin sunaye ga sunan da gani ka san sunayen an kudu. Abin da ya ba a cewa kuma sai dai kawai a cewa malam. Allah zai sa mu rai.
To amin to daga ƙarshe malam menene kiranka?
Daga ƙarshe kirana a nan ce malam shi ne kawai the best police ne kawai mu sa addu'a Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai.
To amin. To amin amin amin. Insha Allah za mu zo za mu yi program akan abin da ya shafi al'amari na siyasa da ya ya kamata malamai su yi ta'amuli da siyasar nan. Sannan ya kamata mutanen mu su gaba da yin siyasa ba su da manufa haka. Muna godiya malam Allah ya saka da alheri.
Allah amin malam.
To shikenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To malam kaman kana saurara ta can. Malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah baka da waraka.
Me magana?
Usman Suleiman daga Zaria.
To malam Usman Suleiman muna jin ka.
Shawarar da zan ba da akan wannan abu ne kuma Muhammad ta dan karamin tunani na shi ne. Ya kamata mu kawo kuma mu hankalta shi yanayin mulki da wannan wahala. Ganin na gwamnati za ta iya yin wani hukunci a hana shiga da abin Arewa kudu sannan a hana shigowa da abin kudu Arewa kusan ƙanƙanin lokaci. To idan gwamnati ce wannan abin mu talakawan za mu gane wannan hatsarin ta yadda fitina da kanmu za mu kanmu wa'azi gyara. Bayan nan kuma sai gwamnati ta iya shigowa da wasu sabon fanka da tsari don mun gane sharrin ta yadda fitina.
Muna karatu ne.
Insha Allah mun gode Allah saka da alkhairi.
To shikenan.
To Allah saka da alkhairi.
To muna godiya na gode Allah ya saka da alkhairi.
Amin ya rabbal alamin.
To shikenan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Awo lafiya.
To me magana?
Jafar ne daga Lagos.
Malam Jafar daga Lagos. Na muna jin ka.
Malam ya hidima ya kokari.
Wallahi alhamdulillah. Lagos Malam Jafar.
Lagos Malam alhamdulillah. Sai dai zafi.
To ana zafi a can.
Wallahi Malam zafi.
To Malam Jafar yanzu menene kiranka da kuma shawarar ka kan wannan matsaloli?
To da farko dai abubuwan da ke faruwa a kasar nan. Duk kowa ya gani duniya kowa ga abin da ke faruwa. Saboda ka ga dai a Ibadan na farko duk abubuwan da suka faru ƙungiyar Amateko na Yarbawa su ne suka yi wannan kashe-kashen da aka yi a cikin kasuwan nan.
A ita wannan Amateko ɗin nan?
Amateko ɗin nan. Na a sa'annan na biyu da gwamnati ya sa kofi ai kofin ɗin ba ta aiki ba sai oda sai bayan 24 hours an riga an gama abin da za a yi. Kuma kwamishinan 'yan sandan jihar yana nan manya-manyan kowa ya ta gidan gwamna Hausawa sun tafi mutum biyu suka tafi gidan gwamna amma babu matakin da aka dauka
kafin abin ya lalace kenan
sai an tafi hajji dan gwamna amma ya san da duk abin da yake faruwa kun ba da shi gwamna da shi kowa ne kake ba
to
ni yanzu kiran da nake yi shawara da zan ba a kira ga gwamnati wannan kungiya ta amasa kuntayar bawon ya zamana an riga an dace ta tsade na aiki
na yarda ya kamata a yi demolition din ta gaskiya
confirm na yin kuma shi son da yake mutum sun ga dalilin za a ba wani dan ta'adda ma ya shiga yayi kace ne ce wai shi zai tsada wani daga wata jaha kana dan Najeriya ina dan Najeriya kace zaka kore ni shawarar da nake badawa ya kamata a gaggauta kama shi ita kuma wannan kungiya ta amata kuɗi ya kamata a yi da mulus kwata kwata ma ta dina aiki
gaskiya ne wannan shawarar ta kana yarda da ita
sa'annan na biyu malam kiran da nake so a yi duk lokacin da malam ya samu dama a yi lecture a kan mutanen arewa in fanti suke yi ba su farka tun yanzu malam kun gani fa da Bayarbe baya sama to ina ga yau a ce malam Bayarbe ne a sama
na yarda
kuma tun farko fa sun yi magana sun ce fa a yi karɓa karɓa don in ka lura kwanakin ba a fashe da ina maganin wani da kujere yarjejeniyar karɓa karɓar nan ta a walakanta ta ga shi yanzu tun kafin a yi karɓa karɓar a ba mu yarbe yanzu ka duba aniyarsu tun yanzu kun ga abin da suka fara yi
gaskiya ne
suna dariya ta ƙasa kuma suna bin mu suna tsara
to muna malam Jafar gaskiya ka yi maganganu wanda na ƙara da su cikin shawarwarin da nake so in bayar wanda zan rufe karatun da su jama'a a kiraye-kiraye suna yin yawa gaskiya kuma ina da abubuwan da ya kamata mai kamata in bari karatun ya tsawo ba amma kiran da nake da shi kamar yadda na faɗa daga farko na ce al'ummarmu da suke rayuwa a irin waɗannan guraren lokaci ya yi da ya kamata su samar da haɗin kai tsakaninsu idan ba sa so a ci gaba da musu kisan ƙare dangi da ɗauki ɗaya na ga cewa al'ummarmu ko da arewacin Najeriya ne mafi yawanci a wargaje take ba al'umma mace da take da tsarin da ina ta fito a ina take so ta cimma a ƙarƙashin wannan ne muke kira zuwa gare su wajen cewa in suna da haɗin kai wajen inda suke zaune suna da tsarin da in an taɓa wani an taɓa su to da al'ummar da ya zamanto kanta a haɗe yake to za ka ga ana jin tsoron taɓa ta a kodayaushe abu na biyu kamar yadda na yi kira cewa zuwa ga malamai duk sanda irin wannan fitina ta taso a cikin ƙasa to jinkirin bayani a lokacin da ake da buƙatar bayani bai kamata ba kafin ɓanna ta zo ta faru kun ga yadda suke da marasa hankali wanda ba su san ya kamata ba mu ma akwai a cikinmu saboda kamar lokaci kana bacci kafin ka tashi sai ka ji an ce maka yana tashi a gari me ya faru sai a ce maka ai wasu ne su ma suke rama ka gani daga nan dama gashi talauci ya yi yawa babu aikin yi daga nan wasu sai su yi amfani da wannan dama sai su kai ma shagunan mutane farmaki shikenan kafin ka ce kobo sai abu ya lalace to kiran da nake yi zuwa ga malamai su duba girman Allah da zaran matsala ta faru wacce bai buƙatar a yi jinkiri wajen jan hankalin mutane a nuna masu hatsarinta da makomarta su yi sannan su kira ta ɓangaren hukumomi su tashi su yi abin da ya dace kafin al'amura su lalace dukkan matsalar da yanzu irin wannan matsalar idan ta faru a ji daga janibin ɗariƙar Tijjaniya Shehu Ɗahir Rubutu ya fito ya magana daga janibin Izala ta Kaduna a ji Malam Abdullahi Balalo ya yi magana daga Jos a ji wato a Malam Sani ya yi magana a ji Malam Karibu ya yi magana daga janibin Ƙadiriyya to za ka ga shugabanni na wanda suke riƙe da madafin iko to matsalar yadda za su ɗauke ta ta sha bamban da a samu ɗaiɗaikun mutane wanda shugabannin ba suna masa kallon shugabanni ba ne su yi magana sannan in a mataki na jihohi ne in ka dawo a samu collaboration ta yadda ana iya kiran press conference a kowane mataki na jiha in ɓangaren 'yan ɗari wannan ba muna maganan wata aƙida ba ne don yanzu a fitinar da take faruwa ai ba 'yan wata aƙida abin yake ritsawa ba a'a a kira press conference a yi da 'yan jaridu a aika saƙo ga matsayin al'ummar da ke rayuwa a wannan yankin wannan zai taimaka wajen magance waɗannan matsalolin. Sannan yana daga cikin aikin malamai da za su yi, gwamnati da za ta taimaka ta yi amfani da su wajen karantar da mutane, ta haɗa alaƙoƙi wajen malaman addini da ke kudanci da arewaci. Wallahi ba abin da zai magance wannan matsalar cikin abin da zai taimaka mata babba shine karantar da mutane su fahimci hatsarin ƙabilanci, wanda ba wanda za su taka wannan gudunmawar sai malamai. In gwamnati ta shigo ciki ta amfani da malamai wajen a samu alaƙoƙi tsakanin waɗanda suke kudancin Najeriya da arewaci, wani lokaci ko da na addinin nema, za ka ga hatta addinin Kirista da ka bar arewacin Najeriya kai kudanci, in ka je babu ruwansu da wani Kirista ne a kudanci, mu'amala ka fito daga arewaci to kawai ba ruwansu mu'amala za su yi maka ta kai, hukuncin musulmi suke maka, ba abin da ya dame su da kiristancinka. To kaga yanzu ba magana ba ce ta addini, domin da magana ce ta addini wanda ke addini irin naka da yanda ka gan shi ya kamata ka ɗauka ɗan uwanka ne, magana ce kawai ta wani abu. To cikin abin da zai taimaka gaskiya karantar da mutane hatsarin abin da ya shafi faɗa akan ƙabilanci, wanda insha Allahu zai zamanto organization ta biyu da za mu kafa, za mu duba mu ga wata gudunmawa za mu bayar wajen faɗa da abin da ya shafi ƙabilanci da izinin Allah. Sannan abu na uku, shugabanni, idan irin wannan matsalar ta taso, yanzu cikin abin da nake fahimta zai iya lallashin mutane a gurare da dama a arewacin Najeriya su hana fitinan nan tasiri, kowane gwamna a jihar shi na farko ya fito ya jajanta ma al'ummar da abin ya faru da ita a can, na biyu in son samu ne su tashi su je su ga abin da ya faru da idonsu a matsayin, sannan su jajanta, sannan kuma su kira ga shugabannin cewa yadda al'ummar wasu ke rayuwa a nan, kuma kuna da al'umma a wani guri, ba mataki na faɗa za su ɗauka ba ko rikici, a'a saƙo ne. Dan yanzu a gwamnonin da ke wannan yankunan sun san akwai Yarbawa a Kano, akwai a Kaduna, akwai a Sokoto, akwai a Kebbi, sun sani akwai Inyamurai a Kaduna, akwai a Kano, akwai a Sokoto, akwai a Katsina. To in suka bayar da wannan saƙon a matsayinsu na gwamnoni, to za ka ga cewa yanzu tunda magana ake ta gwamna da gwamna, ka san cewa al'ummar wani yanki suna rayuwa a yankinka, ka san kai ma akwai al'ummarka da take rayuwa a wani yanki. Yadda idan hankalinka zai zo ɗan ƙasarka za su tashi hankalinka kana gwamnansu, labari ya zo al'ummarsu ana musu kisan ƙare dangi a wani guri, to kaga kana gwamna a jiha bai kamata ka bari kai ma ana ma al'ummar wani yanki kisan ƙare dangi ba. Wannan shine aikin da ya kamata a ce gwamnoni sun yi a nasu ɓangaren. Sannan abu na huɗu cikin kiran da muke yi, al'ummarmu da take kai musu abubuwan da su ba za su iya rayuwa ba sai da shi, tun daga dabbobi abincin da za su ci, su haƙuri su yanke da wato kuɗin da za su samu na wani lokaci a gyara abu. Don wallahi in mutum yana maka abu to bai gane cewa kana da muhimmanci sai ka ɗauki matakin da zai gane cewa kana da muhimmanci. Sannan kuma kada a manta wannan makaranta ba kira take akan ƙabilanci ba, a'a ba shi bane a gabanmu. Mu duk inda musulmi yake ce zai yi musulunci namu ne, amma muna faɗar abinda yanzu yadda can ya ɗauka, in arewacin Najeriya ma aka bar kowace jiha ta ɗauka, kun ga daga ƙarshe ya matsa ƙasa za a yi, mun kuma ba wani riba da za mu samu idan aka yi tashin hankali. Sannan abu na huɗu cikin matakin da ya kamata a ɗauka, muna ba gwamnati shawara wannan Sunday Oboho ɗin nan, wallahi ba yadda za a yi mu yafe in ba kama shi tai ba, ko a hukunta shi ko ka a hukunta shi, abin da ya jagoranci ma al'umma ba mu yafe mu kuma ba za mu yafe mai ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Sannan abu na gaba, muna kira zuwa ga gwamnati, wannan ƙungiyar ta Amotekun ɗin nan ya kamata gwamnati ta sanar da fitarwa cewa ta rusa wannan ƙungiyar. Haramtacciyar ƙungiya ce da ƙungiyar da Enemin da Kano yake so ya kafa, wanda ana ganin su ta Biafra ga su suna training, ga su da makamai a hannunsu, ga kaza ga kaza. Idan gwamnati ta bari aka ci gaba da wato ɗaukar mataki da sunan cewa wato wasu su kafa ƙungiyoyi a yankinsu don tsaro, kuma da wannan za su yi amfani dan gallaza mu wata al'umma wannan tsakani da Allah abu ne da ba zai yi wa kasan nan kyau ba dan haka mu wannan al'umma ta zama shaida na wayin da Allah ya dora mana yanzu mun fada daga nan zamu dawo gefe mu zura ido mu ci gaba da kallo ba sai mun ci gaba da bayani ba Allah ya shaida al'umma ta shaida sannan tarihi zai ruwaito cewa lallai mu mun fada na wayin da Allah ya dora mana mu mun sauke shi saboda haka shugabanni tun daga kowane irin mataki na sama da ƙasa da na tsakiya wannan makaranta tana musu fatan alheri da addu'a nauyin da Allah ya dora musu Allah ka ba su ikon saukewa wannan mu shine kiran da zamu yi wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi malam ga mutane nan suna ta kira ba kakkautawa kun makara ban so ne in kwar shirin sai na kaga a haka shade saurama ba